أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Litinin, wanda yau 12 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 3 ga watan 4 miladiya 2023. Muna dai cikin suratul Zukhruf, mun kammala aya ta 65, yau za mu tashi aya ta 66. Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa hal yanzurun, ba komai suke jira ba, illa sa'ata an ta'tiyahum baghta, face sai dai alkiyama ta zo masu a auke, wa hum la yash'urun, alhali ba su sani ba. Sai ce al-akhilla'u, masoya juna, yawma idhin, a wannan wuni, ba'duhum li ba'din aduwwun, sashen su makini ga sashe, illa al-muttaqin, face sai dai masu jin tsoron Allah. Ya ibadi, ya ku bayina, la khawfun alaikum wa la antum tahzanun, babu tsoro tare da ku, sannan ba za ku yi bakin ciki ba. Alladhina amanu bi ayatina, sune wanda suka yi imani da ayoyinmu, wa kanu muslimin, kuma suka kasance musulmi, za a ce da su udkhulul janna, ku shiga aljanna, antum wa azwajukum, ku da matanku, tuhbarun, ana faranta muku ciki. Yutafu alaihim bisihafin, ana zagayawa a kansu da akusa, min zahabin na zinari wa akwabin, da kuma kofuna, wa fiha ma tashtahihi al-anfus, a cikin wa'annan akwai abubuwa da rayuka suke sha'awa suke so, wa taladdu al-ayun, wanda idanuwa za su yi fari saboda shi su ji daɗi, wa antum fiha khalidun, kuma ku madawwama ne a cikinta. Wa tilka aljanna, wancananku ita ce aljanna, allati uristumuha, wacce aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun, saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa. Lakum fiha fakihatun, kuna da wasu irin kayan marmari a ciki, kathira, masu yawa, minha ta'kulun, daga gare su ne kuke ci. Wannan ayoyi farko-farkonsu za mu ga akwai jan kunne da gargadi ga su wa'incan wanda ambatan su ya gabata, kama daga cewa al-azab, wanda ya zamo sun sassaba rabin kansu ba dan akwai hujjar sabanin ba da kuma wanda suke kangararru daga cikin musharakan Qurayshawa wanda suke so su kawo rudu da kuma sabani a cikin sha'anin alqur'ani to bayan duk Allah yayi gargadi da jan kunne da nusarwa da wa'azantarwa da dukkan jan hankali sai ya ce hal yanzuruna ma'ana kenan ma yanzuruna tunda duk wani hanzarin su an riga an yanke duk abin da ya kamata su fahimta sun fahimta duk abin da ya kamata su ji sun ji duk abin da ya kamata su gani sun gani duk wani hanzarin su an riga an yanke shi to yanzu abu daya ya rage hal yanzuruna ma'ana ma yanzuruna ba komai suke jira ba illa sa'ata sai dai sa'a an ta'tiyahum baghtatan tazo musu a auke wahum la yash'urun alhali ba sa ji ko ajika anan Allah subhanahu wataala ko dan yake tambaye su cewa me suke jira yanzu in ba alkiyama ba ko kuma babu abinda suke jira illa sa'ata ba sai sai sa'a kalmata as-sa'a tana daukan ma'anoni da yawa tana daukan wato alkiyama inna sa'ata la'atiya kaga anan alkiyama ake nufi wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a to wannan sa'a ta biyu kaga ba shine wancan sa'a ta farko ba sa'a a larabci yana daukan dan takaitaccen lokaci in aka ce kun tattauna da mutum minti 5 kun rabu zaka ce najaituhu sa'atan kila minti 30 ne kila awa 1 ne wala allama rabun wani zai ya ambatan sa da sa'a to anan da ake ta ba komai suke jira ba illa sa'ata an ta'tiyahum mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ita alkiyama ake nufi kenan yanzu babu abinda suke nufi face alkiyama ta zo musu kwatsam wahum la yash'urun alhali basu shirya ba basu san ma wato ainifin ta kusa ba wasu malamai suna ganin cewa as-sa'a ana nufin mutuwa domin hadisi ya ce man mata faqada qamat qiyamatuhu duk mutumin da ya mutu to shi kam alkiyamarsa ta tsaya domin babu damar sake aiki ko ƙara aiki an riga an rufe fayil dinsa Allahumma sai dai wani abu da zai sunnanta kyakkyawa wanda zai dunga samun wani abu yana je masa na ladan wannan sunna kyakkyawa wal iyaz billah ko kuma mummunan sunna da ya sunnanta bai tuba ba ya mutu to shi ma wannan za a dunga kai masa kamasho na abin da ya sunnanta mummuna to amma dai abin da shi zai aikata da kansa to an riga an rufe wannan fayil din kun ga Allah subhanahu wataala yake cewa an ta'tiyahum su wanda ake magana da su sune mutanen da wahayi yake sauka a lokacin su malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan wawo hal yanzuruna ba komai suke jira ba suwa wasu suka ce wancan al-ahzab da aka ce faqtalafa al-ahzab min bainihim wasu suna ganin su ake nufi kamar Imam Tabari yana ganin su wa'ancan mutane na Annabi Isa ake magana tunda dai gaskiya ta bayyana gare su sun yi sabani na gangan kuma sun tafi akan bata kuma an gargade su an ja kunnuwansu sun kibari to kenan babu abin da suke jira sai alkiyama amma wasu suna ganin cewa anan ana nufin wato mutanen manzo alaihi salatu wassalam su Qurayshawa da ake ta gargadi yau da kullum al-Imam Ibn Kathir sai ya faɗi jumla cewa kenan al-mushrikun al-mushrikun yahtamil an yakuna min qaumi Isa aw min qaumi Musa aw min qaumi Nabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zama ɗaya daga cikin lokutan waɗannan annabawa wannan kuma shine ainihin mafi gamewa to da su mutanen Annabi Isa wanda suka kangare da wannan mutanen na manzo alaihi salatu wassalam har alkiyama ta tsaya wanda sun ji gaskiya sun ga gaskiya an bayyana musu gaskiya sun san kaza daidai ne kaza ba daidai bane ba taurin kai ya hana su bari abinda suke aikata mara kyau ta wurin kai ya hannu su aikata abinda ake musu na umarni to ba komai suke jira ba sai dai ɗayan biyu ko dai mutuwar su ta zo musu mutuwa idan ta zo to komai ya riga ya dakata mutuwan nan ko dai ta zama mutuwa ce ta bayan an yi rashin lafiya ko kuma ta zama mutuwa ta fuji'a manzo alaihi salatu wassalam yana cewa mutuwa ta fuji'a hutu ne a wajen mumini amma kuma auke ne akan kafiri shi mumini kullun yana cikin shiri kullun ya gamsu cewa komai zai iya faruwa akan sa ko da lafiya ko ba lafiya shi kuma kafiri baya wannan lissafin baya wannan tunanin saboda haka karshe ma yana cikin sako kawai sai kaga cewa ainihin mutuwa ta auko masa yanzu da Allah ya azurta mu da social media na tabbata irin wannan abubuwan da ake fada kila mutun ya dinga ganin kan mafarki to mun san ana ga yansu ra'ayin ayin wani yana hudubar juma'a kaga ya fado da kan minbari ya mutu ba dai ba ba biyu ba an yi wata mawaki ya ce ga loudspeaker a hannunta tana fitsara tana tsiya kawai sai ga ta yanke jiki ta fadi wani meeting suke ko na kwarai ko ba na kwarai ba ana cikin meeting din sai kaga shugaban zaman ko wanda ke cikin membobi ya yanke jiki ya fadi kallau ya shigo wani kuma za ka cewa abokai ne ana ta annashuwa a dandali ana abubuwan raha da dariya kawai sai ga wani ya yanke jiki ya fadi a hir dinka kada ka ce can ga su gada kai ma gadar ce ta iya faruwa a kanka wani duk inda abu ya faru a irin wannan sai ka ce kai kila ma akwai wani rashin lafiyar sa yana da asma ne ai yana da ainihin hawan jini heart attack kai ma zai iya faruwa ba wanda ya baka labari ga yadda zaka mutu kamar yadda ba baka labari ran da zaka zo duniya ba wani duk lokacin da yaga irin wannan mutuwar to wallahi baya tunani abin zai faru a kansa gani yake wani tsautsayi ne kawai ya fada a kansa wani shi ba zai fada a kansa ba kuma Allah bai fada maka wannan ba saboda ka kai dai ka zamo a cikin shiri ko da yaushe to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ba komai yanzuruna shine yantaziruna suke jira ba illa sa'a face lokacin da aka yanke ko dai na tashin alkiyama ko na karban rayukan su an ta'tiyahum bagatatan tazo musu a auke wahum la yash'urun alhali ba sa ji ko ajika cewa abu zai iya faruwa idan muna magana mutuwar ce boye ranar mutuwa a wani gefen alkhairi ne a wajen dan adam rahama ce a wajen dan adam me yasa ya zama alkhairi da rahama saboda zaka yi bacci zaka ci abinci zaka yi walwala kai nishadi inda an nuna maka ran da zaka mutu wallahi ko cewa akai shekara 40 nan gaba to lissafi zaka yi tai ko daga bacci ka tashi sai ka ce to yau saura shekara kaza da wata kaza da kwana kaza lissafi zaka yi tai ba zaka ji natsuwa ba to wannan boye ranar gare mu nema ce akai mana a gefe daya to sannan kuma kalubale ne a gefe daya saboda baka san a lokacin da za ta zo maka ba baka san a ina za ta zo maka ba abin tausayi wallahi akwai wani bawan Allah da yake faɗa min irin fitsararrun nan da suke zuwa suna fasikanci da wasu mata ko dai matan aure wal iyazu billah ko ƴan mata ko kuma irin masu zaman kansu a wata asibiti daga cikin asibitoci fitattu da an fada zaka je ka san asibitin sun zo sun yi parking da motar motar na slow an kunna AC ana watsewa Allah ya dauke ransu ga baki daya yanzu wannan mutuwar duk da ba za ka iya yanke wa mutum hukunci ba a matsayin sa in musulmi ne sabo ba hurumin mu bane na Allah ne amma dai an yi mutuwa mara kyau an ga yanayi wanda yake akwai tsoro a cikin sa mutumin da za a samu yana fasikanci shi da mace kaman turmi da tabariya ba matarsa ba na farko ga fallasar duniya a zo a ga mutum a wannan yanayin sannan kuma ga halin da yake cikin saban Allah subhanahu wataala kaga yanzu da yana zaton haka za ta faru ko tana zato ba za su yadda su yi ba. To amma saboda Allah ya koyi ranar mutuwa da lokacin mutuwa da wurin mutuwa, ranar da lokacin da wurin ba wanda ya isa ya sani. Duk tanadinka wanda za ka ga wai ya zo ya nuna wani wuri in na mutu abin ne ni nan bayan ɗakinsa ko wuri kaza, ba wanda ya faɗa ma za ka mutu a garinka ko a ƙasarka ma. Ka iya zuwa wata ƙasar da baka taɓa zuwa ba, ran nan za ka je ƙasar ran Allah zai ɗauki ranka. Ko kuma wani gari nesa kai ƙarshe ma Allah ya rubuta ba ma za a tona ma ƙabari ba. Ƙila dabbobin jeji za su cinye ka, wala Allah za ka mutu inda ba kowa ka zugonye ka lalace sai dai ƙashi. Akwai wani yaro bawan Allah da ya rasu damanar bara, ana ta nema har an gaji da nema, sai kwanan nan aka ga ƙasusuwansa a gefen ruwa, wandan jikinsa da shi aka gane ɗan gida kaza ne. Kun ga wannan yana faruwa kuma zai iya faruwa a wajen kowa. Baka shirya zuwan ba, baka taɓa zuwa wurin ba, amma Allah ya rubuta a nan za ka mutu, kuma a lokacin kuma wala duk dabara ka sai ka je. Ba wai ai sai ka zaba ba. Allah ka ba mu iko mu gyara. To saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa za ta zo musu alhali ba sa ji ko da a jika. Sai ya ce al-akhillau, masoya juna, yawma idhin, a wannan wunin, ba'duhum li ba'din aduwwun, sashen su maƙiya sashe ne, illal muttaqin, sai dai wanda suke masu jin tsoron Allah. Yan kwanaki da suka wuce mun faɗi munin mummunan aboki da irin ciutar wadda yake da kuma hatsarinsa a rayuwar duniya da kuma ainihin ta lahira. Akwai athar wanda malaman tafsiri sun kawo shi daga sayyidina Ali, Allah ƙara masa yadda, yake cewa wannan aya misali ne na wa'insu abokan juna sunfi biyu, abokan juna a wajen bin Allah da abokan juna a wajen saɓon Allah. Wasu za su zamo cewa sun haɗu a bisa bin Allah da ɗa'a ga Allah da ƙaunar Allah da bin dokokin Allah, wanda haka suka rayu. Kun ga wannan suna daga cikin mutane da manzo alaihi salatu wassalam ya ce ana inuwancewa a cikin inuwar Allah ran da babu wata inuwa sai ita. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai, mutane biyu ne suka haɗu don Allah, ba don sa ran zai bani ko zan bashi ba, ko dan yana bani ko ina bashi, don Allah aka haɗu saboda addini aka haɗu, kuma akan haka suka rabu. To wannan suna cikin inuwar Allah. Wannan athar na sayyidina Ali, Allah ya ƙara masa yadda, cewa to su waɗannan mutanen guda biyu da suka haɗu suka yi soyayya don Allah, to Allah zai karɓi ran ɗaya daga cikinsu. Idan an karɓi ransa, sai a nuna masa aljannar da aka yi masa alƙawari. Sai ce ya Allah, a duniya ina da aboki ya kasance yana umarnina da yi maka biyayya, da yi wa manzanka biyayya, yana umarnina da kyakkyawa, yana hana ni mummuna, kuma yana tabbatar min cewa akwai ran da zan haɗu da kai. Ya Allah, ka sanar da shi irin tagomashin da kai mun, kuma Allah kada ka karɓi ransa sai akan kyakkyawan hanyar da ka karɓi raina. Saboda haka shi wancan ɗayan daga baya shi ma zai mutu, Allah sai ya tashe su ya ce to shi kenan, ku gode ma juna ku yabi juna. Kowannensu zai ce wani Allah shi ma albarka a rayuwar duniya, tsakanina ne da kai umarni ne da kyakkyawa, da hana mummuna, da bin Allah, da bin manzansa, duk zan abubuwa wanda suke ainihin na ƙware. Shi kuma ɗayan, ko kuma ɓangaren ɗaya mummunan aboki ko munanan abokai wanda suka yi mummunan rayuwa a kan kangare ma Allah, da kangare wa manzo alaihi salam, da saɓon Allah, da kauce ma dokokin shari'a, su ma ɗayansu zai mutu. Idan ya mutu, Allah zai nuna masa mummunan tanadin da aka yi masa. Shi ma zai ce ya Allah, ina da mugun aboki a duniya, ya kasance ina umarta ta da saɓa maka, da saɓa wa manzanka, yana hana ni kyakkyawa, ya umarce ni da mummuna, kuma yana nuna mun ba ma wata haɗuwa da za mu yi ni da kai. Ya Allah, ka tafi yadda shi irin yadda na tafi, kada ka shiryar da shi, kada ka nuna masa gaskiya har sai ya ruski irin abin da nima na hadu da shi. Saboda haka wannan abokin shi ma ya zama ya mummuna cikawa. Allah ya tashe su ya ce to shikenan ku yi tofin alatsi ne akan juna. Kowanne ya faɗi mummunan magana akan abokinsa, wane Allah wadanka a duniya ga irin abin da kake mun na umarni da saban Allah da kangare ma Allah da kangare ma ainihin dokokin Allah su ga matsi ne ma juna kuma ainihin a saka su a cikin azaba Allah kiyaye mu. To saboda haka shi yasa muka faɗa kullun cewa lalle ka tantance aboki, kada ka yi wa mummunan aboki kara. In yana kan mummunan layi na farko kai masa nasiha, ka nuna masa abin da yake ba daidai bane, inda yana so ku ci gaba to ya gyara, in ya gyara za ku ci gaba, idan bai ji nasiha ka ba to shikenan hanyar ka daban hanyar sa daban. To shine Allah yake ta al-akhilla, masoya juna. Kun ga anan ba a ce al-ashab ba, sai aka ce al-akhilla mushtaqqun min al-khulla. Shi khulla shine a'lal mahabba, soyayya ta kololuwa. Abinda zaka ji Bahaushe ya ce fara ɗaya suke rabawa, ma'ana duk wanda za a ce aboki ba zai iya cinye fara ba sai ya raba ya ba abokinsa. To wannan abokantakar ta kai a ce ai wani da wani in suka kashe mutum suka binne ba wanda zai ji, ma'ana kusa ce da ƙaunar juna ya kai ƙarshe. To sai aka ce al-akhilla, masoya juna, so na ƙololuwa. Yawma idhin, a wannan wunin, ba'duhum li ba'din aduwwun, sashen su da sashe maƙiya juna ne, magauta juna ne. Illal muttaqin, sai dai masu jin tsoron Allah. Wani hadisi yake cewa wani mutum ba zai kaunaci dan uwansa ba alhali yana mahudar rana shi yana mafadarta, ya kaunace shi don Allah face Allah sai ya tara su a cikin gidan rahamarsa. Wato ka duba wani tsari ko ko wata mu'jiza ta Manzo Alaihi Salam cewa mutum ba zai kaunaci dan uwansa a mahudar rana kuma fadarta ba face Allah sai ya hada su a cikin gidan rahama. Lokacin da ake faɗin wannan hadithi sabai za su dinga tunani ya za a yi a haɗu, shi yana mahudar rana kai kana faɗarta. To kaga yanzu wannan social media zai yi namuna yiwuwar haka, ka kulla alaƙa da wani mutum wanda baka taɓa zuwa ƙasarsa ba, shi bai taɓa zuwa ƙasarka ba, addini ya haɗa ku, ku dinga musanyen abubuwa na ilimin addini da yi wa juna nasiha da umarni da kyakkyawa da hana mummuna. Zai iya yiwuwa baka taɓa ganinsa ba, bai taɓa ganinka ba, ta waya kuka haɗu ko kun haɗu a aikin haji ko umara, sai ku kulla alaƙa, in ya koma ƙasarsa kai ka koma ƙasarka za ku ci gaba da ainihin yin zumunci. Ya zo a wani hadithi, kun sha jin sa Manzo Alaihi Salam yake ba da labari ga abin da ya gabata kafin zuwansa Alaihi Salam, cewa wani mutum ya fito ya niƙi gari zai tafi wani gari, Allah ya aiko mala'ika ya fi shi mutumin sanin me ya fito da shi, amma don dai a ba mu darasin. Sai Allah ya aika mala'ika ya ce ka je ka tambaye shi ina zai je, zai faɗa maka inda zai je kuma ga abin da zaka faɗa masa. Mala'ika ya haɗu da shi ko dai a siga ta ɗan adam, ya ce ina za ka, ya ce zan tafi gari kaza. Me zai kai ka, ya ce wallahi zan tafi wajen wane, ya ce wane ne, wane ɗan uwanka ne na jini ko kuwa ya taɓa maka wani abin ta goma shi kake so ka saka masa, ya ce ko ɗaya, ɗan uwana ne na addini, don Allah nake ƙaunarsa, shi yasa kuma zan je in kai masa ziyara ta saboda Allah. Sai ce to Allah ya yi maka bishara, ya baka aljanna saboda wannan niyya taka. Wato shi yasa kada ka rena kyakkyawan aiki, za ka dunga abubuwa a shekaru har yanzu baka iso wajen ba. Yanzu kun ga wannan bawan Allah kila yana na filfilu, yana karatu, yana sada zumunci, yana ciyarwa, to amma wannan abin shine sababin gafarta masa. To shi yasa kada ka rena aikin lada, wala Allah shi Allah zai kalla ya zama ya ji kanka. Allah ka datar da mu. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa illal muttaqin, face sai dai masu jin tsoron Allah su ne za su tashi suna ƙaunar juna, salaman salaman kowa yana yin barka ga juna, Allah ka samu a cikin su. Sai yace ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun, wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani wasu malaman tafsiri suka ce ita wannan aya ci gaba ne akan wannan almuttaqun kamar imamu tabari yana ganin wannan ya ibadin sune wancan almuttaqun kenan al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin fayuqalu lahum ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm su wannan masu jin tsoron Allah to za a ce musu ya ibadi an karanta da ira'o'i kaman Abu Amr da ainifin Imam Nafi sun karanta da ya'un wasu kuma sun karanta babu ya'un din ya ibadi ko ya ibadi duk an karanta saboda haka za a ce ya ku bayi ma'ana wa'ancin masu jin tsoron Allah la khawfun alaikum babu wani tsoro akan ku wala al-yawm ayaw wala antum tazanun kun ba za ku yi bakin ciki ba wasu malaman tafsiri suka tafi akan cewa a'a ranan tashin alkiyama duk wanda zai tashi to zai tashi a cikin firgici da tsoro sai dai idan Allah ya amintar da shi saboda ka bayi za su tashi a tsorace lokacin da suke a cikin tsoro sai a ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum babu tsoro gare ku wala antum tazanun babu tsoro gare ku a yau kun ba za ku yi bakin ciki ba to duk sai bayi su daga kawuna gabaki daya sama to sai aya ta biyu sai ta ce alladhina amanu wa kanu muslimin ko alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin wanda suka imani da ayyukan suka zama musulmi to duk fajirai sai su sun koyar da kawunan su sun san cewa ba da su ake ba kuma sun riga sun ɗebe tsammani to kuma dai ra'ayin na farko ne ko na biyu Allah sai ya kira bayin ya ce ya ibadi ya ku bayina ita ubudiyya kala uku ce akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khassa akwai khassatun akhas idan aka ce ubudiyya amma duk bayi da Allah ya duk halittu da Allah ya aban kasa bayin Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda duk wanda suke a cikin sammai da kasai za su je ma Allah a matsayin bayi mala'iku ne yan adam ne dabbobi ne tsuntsaye ne kwari ne kowa zai je ma Allah a matsayin sa na bawa duk matakin da ya taka na bauta da da'a to zai je a matsayin bawa to wannan ita ce ubudiyya amma sannan akwai ubudiyya khassa ita ce irin wannan ubudiyya kebantacciya wanda ita kuma bayin Allah nagartattu kamar yanda shedan da yayi rantsuwa yace fa bi izzatika la ughu yanhum ajma'in sati illa ibadaka minhum mukhlasin ko kuma inna ibadi laysa laka alayhim sultan to kaga wannan ubudiyya ce khassa ubudiyya ce kebantacciya ita ubudiyya khassa ita ce bayi da suke bin umarnin Allah sau da kafa koda abin ya dace da sarran su ko bai dace da sarran su ba ita kuma ubudiyya amma wanda dole za su bi abin da Allah ya tsara musu a rayuwa ko sun yadda ko ba su yadda ba ni dai na san a yanzu duk kudin mutum duk karatun sa duk abin da mulkin sa bai sai ce yau yayi tawa ya daina cin abinci ko ya daina bacci haka ne ko ya daina shan ruwa ko ya ce shi yanzu kawai saboda tsagwaron mulki ya daina tsugono ba wanda ya isa Allah ya ce kowa sai yayi in ma ka samu ɗan kwanaki baka yi ba sai ka je ka ga likita saboda ba kanta to wannan ba wanda ya isa ya tawaye a wannan kowa bawa ne sai yayi wannan abubuwan tunda haka Allah ya tsara rayuwar to khassa ita ce na faɗa bin abubuwa da Allah ya ce na aikatawa aikata na nisanta a nisanta sannan ita kuma khassatun akhas ita ce ubudiyya irin ta annabawa da mursalai. Allah subhanahu wata'ala ya ambaci manzo alaihi salatu wassalam da makami na ubudiyya a cikin alqur'ani, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kaga kai ka san ubudiyya manzo alaihi salam ba irin taka bace, ba irin tabu bane, domin wannan shine al'abdul haqiqi, wanda shine wato ainifin ya cika kamala a wannan babi na ubudiyya ga Allah subhanahu wata'ala. Subhanallazi asara bi abdihi, alhamdulillahi anzala ala abdihi alkitaba wa innahu lamma qama abdullahi. Kaga duk manzo alaihi salam wannan duk ubudiyya ce wanda take ainifin khassa. To haka nan a cikin suratu sad Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wadhkur abdana daud wadhkur ibadana ibrahim da sauransu. Kaga wannan duk ubudiyya ce wanda take ainifin khassatun akhas, ubudiyyar annabawa da mursalai tafi matsayin ta ga magarin musulmi. Ina fata an gane. To nan da aka ce ya ibadi, wannan ubudiyya ce ka iya cewa khassatun akhas, domin anan duk wanda za su shiga aljanna su ne aka kira da wannan kalmar. Kuma Allah sai ya danganta su zuwa gare shi, ya ku bayina, kaman a ce wanda suka yi mun bauta kaman yanda nayi umarni. La khawfun alaykum al-yawm, babu tsoro gare ku a yau. Anan abubuwa ne guda biyu, abinda aka bari baya da abinda za a fuskanta. To ba a fara da abinda ya wuce ba, sai aka fara da abinda za a fuskanta domin kwantar da hankali. Duk lokacin da za ka je waje da baka sani ba, baka san me zai same ka ba, me za ka samu, za ka zamo a cikin fargaba, za ka zamo a cikin tunanin ya abubuwa za su kasance. Ba wani wanda ya san me zan samu gobe alkiyama, me zan gani, duk da'aka, duk biyayyarka, wallahi baka isa ka ce ni na tabbatar 100% kaza zan gani ba, ko kaza zan samu. To ashe dole kana cikin tsoro, dole kana cikin fargaba. To Allah sai ya ce la khawfun alaykum, babu wani tsoro tare da ku, ma'ana kun tashi a cikin aminci da salama. Duk wata fargaba, duk wani tsoro, duk wani razani, babu shi, an kore shi. To wannan shine abu na farko da zai saka natsuwa a wajen duk wani mumini gobe alkiyama, a ce an kore masa tsoro. Ba anan ba wala hum yahzanun, sannan kuma ba za su yi bakin ciki ga abin da suka bari baya ba. Lokacin da dan adam rayuwarsa ta kare, ko dai yana kan gadan jiya, musamman a ce yana da kananan yaya, musamman yana da wata tarika wanda yana jin tsoron ya za a kula da ita, to zai zama yana ta tunani, yanzu in na mutu ina makomar suwane suwane, wala Allah yana da ƴaƴan ma manya, amma wasun su ba su da dattako ya sani. In ya koma ga Allah ba lallai su kula da wannan kannan nasu, sai musu abubuwa na dattako da sanin ya kamata ba. To zai dinga jiwa kananan tsoro, ya makomar su za ta kasance. To Allah sai yake cewa kuma babu bakin ciki, ma'ana ba ku da bakin ciki ga abinda kuka bari, sannan ba ku da tsoro ga abinda za ku fuskanta. Allah ka datar da mu. Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Wannan allazina yana da ainifin li'irabi dayan uku hudu ko abinda ya kama da haka, ko dai mu ce allazina dinnan ya zamo badal ne na wancan ibad, ko ya zamo atafu bayani, ko ya zamo sifa. In ka ga dama ma ka iya cewa mansubun alal madhi, kenan amdahu alladhina amanu bi ayatina, ko alal ikhtisas akhussu alladhina amanu bi ayatina. In ka ga dama ka iya cewa kuma khabar ne na mubtada mahdhuf, humul ladhina amanu bi ayatina, su wa'ancan bayin su ne wanda suka yi imani da ayoyin. To sai al-i'rabi na biyar mahalli kenan na rafa'a. Ina fata an gane. Alladhina amanu bi ayatina, sune wanda suka yi imani da ayoyinmu wannan da al-ayatul qur'aniyya da kuma al-ayatul kauniyya. Al-ayatul qur'aniyya al-matluwa shine abinda ake karantawa. Allah ya ce kaza, Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da kaza, Allah subhanahu wata'ala ya hana kaza. To duk wanda suka yi imani da wannan sune wanda suke da wannan sifa, saboda imani wanda ya ratsa zuciya shine yake karɓar sakonnin da suke zuwa daga Allah. Baka taba ganin Allah subhanahu wata'ala ba, amma kuma yayi maka umarni, to imani da shi zai sa ka karɓa hannu biyu. Ko al-ayatul kauniyya, abubuwa da Allah yake samarwa a duniya wanda suke nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala. Akwai lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake bada kissa, yace wata rana wani mutum ya zo ya dauko kaya akan sansa, koko yana noma da sansa ɗaya daga cikin wannan bazan iya tunafin hadisin ba, sai shi wannan sa yace wa mai shi, kai bawan Allah ba a halice mu saboda wannan aikin da kake yi da mu ba. Sai wani sahabi yake cewa, ya ma'aikin Allah, sa yake magana? Sai manzo Allah ya ce, na yi imani ni da Abubakar da Umar, wa ma huma tham, kuma ba sa wurin a lokacin. Kaga anan wani abu ne na mamaki, dabba ta bude baki ta yi magana. In baka nan aka ce dabba ta yi magana, sai ka ce kai anya ko ba wani mutum bane ya nabe kusa da ita yake magana, ake jin kaman ita ce. To amma dabba ce ta yi magana, kamar yadda manzon tsira alaihi salam ya faɗa. Sahabi da ya mamaki, sai manzon Allah ya ce, na yi imani da wannan abin, kuma Abubakar ma ya yi imani, Umar ma ya yi, kuma ba sa nan. Ma'ana ƙarfin imaninsu ya kai da aka faɗa ba za su yi shakku ba, kuma ba za su musa ba. To kaga wani yana nan a matsayin imani da al-ayatul kauniyya, ayoyi wanda ainihin suke kasancewa, wanda Allah yake samarwa, ba aya Qur'ani ba ce aka karanta. To amma waɗansu abubuwa ne Allah yake samarwa wanda suke nuna girman ƙudurarsa, wanda suke nuna allantakarsa. Yanzu ka duba girman halittu da Allah ya yi na cikin ruwa. Misali, ɗauki babban kifin nan da ake faɗa, shark. Masana suna cewa wannan kifin idan ya ƙure a girma, tan kaza yake ci a kullun ta duniya. Idan na manta adadin tons ɗin, in ka ji tan kaza yake ci a kullun ta duniya. Idan ka ji wannan, za ka ce abu ne wanda zai ci yadda unguwa bi akamaliha. To yanzu tunanin da zai fara zuwa a cikin zuciyarka, yanzu a kullun a cikin ruwa zai samu wannan abincin, kuma ba zai ƙare ba. To ai Allah ya ce, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Allah shi ya dora wa kansa ci yadda duk wani abin da yake tafiya a ban kasa, ko a cikin ruwa, ko a cikin kasan in ka tona, ko mu da muke yawo a kanta, Allah shi ya wajabta mana. Ka duba idan gari ya waye, wani daga gabas ya yi yamma, in yi yamman can zai samu, wani kuma daga yamman zai yi gabas, shi kuma a gabas din zai samu. Inda yamma take bada, sai a yi ta yin yamma gaba daya. Inda gabas take bada, sai a yi ta yin gaba gaba daya. Wani ya bar ƙasarsa ya zo ƙasarka ne ma, kai kuma ka je ƙasarsa, kai ka samu shi ya samu. Da ƙasar take badawa, da kowa sai ya zauna kaza kaza, nan za a samu. To ashe Allah shi ne mai bayarwa. To imani da wannan yana daga cikin imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne ce, allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, kuma suka kasance musulmi masu miƙa wuya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce, udkhulul jannata, ku shiga wannan aljanna, antum wa azwajukum, ku da matanku, tuhbaruna, ana faranta muku ciki a kullum. Malamai suka ce ɗan aljanna tun daga ran da zai shiga aljanna har abada, sai dai farin ciki ya ƙaru, sai dai walwala ta ƙaru, sai dai nishaɗi ya ƙaru. Ba ran da za a ce ya sha kunu, saboda ya zo an ce ba cefane ya ƙarishe, kuma kuɗin cefane. Wani bawan Allah yake cewa, an zo ana faɗin falalar aljanna da abin da yake ciki, sai wani datti da ya ce, Allah gafarta malam, ba a cefane a ciki. saboda ya san matsalar sau da kullun in dai aka ce ba ce fa ne to ka ba matsaloli an samu sauki to saboda haka Allah yake cewa kullun ana faranta muku ciki nan antum azwajukum malaman tafsiri sun ambaci ma'anoni guda uku ko dai antum wa ashbahukum ku yan aljanna yaku ma'ana irin wanda suka yi wannan aiki ko yan wani jinsi ne ko yan wace kabila ne ko yan wace gari ne ko yan wace kasa ne to ku zo dai duk baki daya ku shiga aljanna wasu suka ce a antum wa azwajukum ana nufin ku da matan ku wanda kuka yi rayuwa ta addini a duniya wasu kuma suka ce a antum wa azwajukum fil janna ku da matan ku na aljanna to kun shiga cikin aljanna kuma duk abin da zai faranta shine abin da za a dunga nuna muku yau da kullun Allah subhanahu wataala ka sa muna cikin su sai yace yutafu alaihim bisihafin ana zagayawa akan su da akusa min zahabin na zinari as-sahfa akushi kenan sannan al-qas'a akushi kenan al-jafna shi ma akushi kenan sannan al-makila shi ma akushi kenan to sai dai larabawa da yake suna da yalwa harshe idan aka ce al-jafna shi ne akushi mafi girma wanda zaka ce gwamman mutane ko ma daruruwa su sa hannu a lokaci ɗaya su ci abinci shi yasa Allah yake ta wajifanin kal jawabi wa qudurir rasiyan kaga jifan jam'i ne na aljafna to daga aljafna sai alqas'a alqas'atu shine akushin da mutum goma za su iya sa hannu a lokaci ɗaya su ci abinci sai kuma as-sahfa shi kuma akalla mutum biyar za su iya sa hannu a lokaci ɗaya su abinci to sannan al-makila al-makila shine mutum biyu ko uku za su iya sa hannu su ci a wannan lokacin to saboda haka sai aka ce yutafu alaihim bisihafin ana zagayawa gare su da akusa min zahabin kuma akusa waɗanda suke na zinari manzo alaihi salatu wasalam shi yasa yake cewa hiya lana fil akhirah wa hiya lahum fid dunya manzo Allah yace duk wanda yake cin abinci a cikin akushin zinari a duniya to ba zai ci a lahira a cikin akushin zinari ba ko kuma ma zai shiga aljanna ba domin cewa wanda yace abinci a akushin zinari a duniya ba zai ci a cikin akushin zinari a lahira ba malamai suna da fasara biyu wasu suka ce to kenan ba zai shiga aljanna gabaki ɗaya ba ba zai shiga aljanna ba tunda ba zai ci a cikin akushin zinari ba wasu suka ce a iya samun cewa musulmi ne mai imani baya shirka amma dagawa da nuna isa da fankama da kafafa dan ya nuna lissafin sa ya haɗu to shi yasa zai ci a cikin akushin zinari to kaga ba za a ce ya mutu yana kafiri ba to amma shi kuma akubar da za a yi masa ba zai ci a cikin akushin zinari ba ko da ya shiga aljanna shi kuma ci a cikin akushin zinarin wata baiwa ce ta musamman mai zaman kanta kuma wallahi ina gaya muku yanzu akwai ƴan tsubbu ƴan tsafe-tsafe ƴan neman duniya wanda suke ci a cikin akusan zinari ko boka yanda suke musu surkulle su dinga ci a cikin akusan zinari saboda wai da wannan tsatsuba za ta tabbata ni wanda yake ganau shi yake faɗa mu ya gani ganau kuma aka dade aka yi ta wani surkulle wannan shekaru ne masu yawa kuma aka gama surkullen shi wanda ake ta wannan tsafe-tsafen ga abin da yake nema ya mutu bai cin burinsa ba Allah ya kiyaye to saboda haka sai aka ce yutafu alaihim bisihafin min zahabin ana zagayawa akan su da akusa na zinari wa akwab da kuma kofuna da kuma ainihin mazubai kun ga anan sai aka ce sisihafin sai aka ce min zahabin amma sai aka ce wa akwabin sai aka yi shiru kenan wa akwabin shi ma min zahabin min zabin din farko shi zai fassara maka wannan. Ina fata an gane. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a. Shi ma kathīratin, tun aka ce rijālan kathīran wa nisā'an kathīratin, kathīran na farko shi ya nuna maka na biyu duk da ba kawo shi ba. To nan ma bisihabin min zahabin wa akwabin min zahab. Kuma saboda fasahar alqur'ani, sihab jam'i ne na as-sahafa, kuma jam'u kathara ne. Amma sai aka ce wa akwab, akwab af'al, shi kuma jam'u qilla. Wasu malamai suka ce sirrin da ke ciki su akusan sai aka kawo jam'u kathara, kofuna sai aka kawo jam'u qilla, domin al'adar rayuwar duniya abubuwan ci mazuban su yafi yawa sama da abubuwan sha. Haka ne ko ba haka bane? Yanzu zaka iya ganin in ka zo bude baki, musamman a ce kana da farcen susa, zaka cewa an kawo abubuwa sosai, ka gagga wannan ga wannan ga wannan wajen biyar, duk sun zagaye ka, akwai soyayye, akwai gasasshe, akwai dafaffe da kwarra duk an hado. To amma shi abinda za a sa na kofuna sai kaga su kun ba lalle bane su kai rabin mazuban abinci. To shi yasa kofuna sai aka kawo jam'u qilla, su kuma akusan sai aka kawo jam'u kathara. Ya zo a cikin wasu hadisai cewa dan aljanna idan aka kawo mashi abubuwa a mazubai, duk lokacin da ya sa hannu ya ɗebo ya ci, sai wurin ya cike kamar bai ɗebi komai ba, ka sake ɗebowa ya sake cikewa har ka gaji ba zai ƙare ba. Allah ka samu a ciki domin rama kana jin ɗanka. Allah sai ce wa fiha ma tashtahihi al-anfusu, kai a takaice dai aljanna a ciki duk abin da rai yake so. To akwai shi. Wani mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah, ni mutum ne mai son dawakai, yanzu aljanna ma akwai dawakai. Ya ce in Allah ya shigar da kai aljanna, ba za ka nemi wani doki da kake so ka hau ba na janya kutu. Manzon Allah ya ambaci janya kutu saboda abu ne nadir lujud, ba so sai yake samuwa ba. To ka ce kana son doki na janya kutu, manzon Allah ya ce za ka gan shi ka hau ya zagaya da kai duk inda kake so. Wani ba kawai ya zo ya ce ya ma'aikin Allah, ni ina son raƙuma, yanzu aljanna ma akwai raƙumi. Yace in Allah ya shigar da kai aljanna duk abin da kake so raƙuma ne, komai zaka samu. Wani ma yazo ya ce ya ma'aikin Allah, ni ka san mutum ne ina son noma, zan samu katuwar gona. To Allah da noma in dai na aduka ne akwai wahala, ka gani? Ai noman dai ya kamata a ce na kuɗi da za a bayar, sai dai ka je ka dan zagayo gona ka rage waya ka dawo. Amma dai a ce ai shiga aljanna kuma da fatanya a hannu, ai ba kanta. To saboda haka Allah ya ce wa fiya ma tashtahihi al-anfusu, a cikin ta duk abin da rai yake so. Kai wasu malaman tafsiri suka ce mutum da zai saka lomar wani abu, misali mutum ya saka loma a ce nama ne yasa a baki, sai ya ji kai wallahi ina ma in samu ayaba, sai ya ji wannan naman ya zama ayaba. Da za ka sa abu a baki sai ka ji da ma ka za ka samu, to zai juye koma wannan abin da kake so. Allahu akbar. Wannan wallahi karamin aiki ne daga cikin ayyukan Allah subhanahu wataala, karami ne bai da abawa ya tsinka ba. Kai dai ka bi Allah za ka ga gatan da baka mafarki. Shi yasa manzo alaihi salam yace fiha ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba, kunnuwa ba su taba ji ba, bai taba darsuwa a cikin zuciyar dan adam ba. Wallahi thumma tallahi, da in ka shiga aljanna insha Allah, kuma za ka shiga, za mu shiga, ka ce Allah ka nuno mun ranar 12 ga watan Ramadanin hijira 1444, Allah nuno mun ni a masallaci. Ana tafsiri. wallahi sai an nuno maka kai ka ganka can dan tsugulutu ah Allah gafarta mana haka saka ka haka aljanna me zaka mora ba abinda zaka mora manzo alaihi salam yace duk dan aljanna zai tashi kaman annabi adam annabi adam tsawon sa zira'i 60 saboda ka mori abubuwa yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ka saka mu aljanna ba domin halin mu ba ba domin ayyukan mu sai dai dan tsantsan falalanka Allah yace wata ladhul ayun kuma a cikin ta akwai duk abin da ido zai gani ya ji dadi wato wallahi ɗan uwa abin da zai nuna maka wannan yanzu da a ce za ka yi tafiya ka je kasashe da suka ci gaba a shigar da kai wata hotel sai ka ce anya wannan wannan ba wata karamin aljanna bace wallahi ni a raina da taba shiga wata hotel nace sahabbai in ba dan ni'imar kabari da Allah zai ba su ba anya wani sahabi in ya dawo aka saka shi irin wannan hotel din ba zai ce wannan anya koko ne aljanna ce wato abin sai kaga ya wuce tunaninka domin zaka ga akwai hotel din da in aka nuna maka ban daki aka ce ka tsuguna sai ka yi shagun anya a tsuguna a wannan wurin saboda wuri na ta kanshin turare mallan abubuwa ga yanan ya wuce duk yadda kake zato to wannan fa hada hadan dan adam ne yan dabaru ne na dan adam me kake zato ga aikin ubangijin yan adam wannan ba za ka iya kwatantawa ba to Allah yake cewa wata nadhul ayun kuma idanuwa za su dinga ainihin jin dadi da abinda suka gani sai yace wa antum fiha khalidun to wannan shi yafi komai farin ciki kuma ku a ciki madawwama ne har abada duk dadin da za ka dana a ce na wucin gadi ne to akwai matsala me yasa kake ganin wayansu yan siyasa wayansu wanda ba su tarbiyyar addini idan sun samu dukiyoyi suke sace-sace zai ga cewa yanzu gashi ya fara samun kuɗin da bai taɓa samu ba idan ya samu wani gida misali a ce gwamna ne ko shugaban ƙasa ya ga wani gida na ƙasaita bai taɓa mallaka irinsa ba to kuma kash an ce shekara hudu in an yi sa'a a maimaita takwas daga nan shikenan to nan mutum zai fara lissafin to gafiya bari ta tsira da na bakinta ita ma ta je ta shirye irin wannan abun ko an sauka sai mai addini shi ne kawai ke iya daurewa ya hakura domin dan adam bai so ya fara jin dadi a daina ba wanda yake son wannan manzo alaihi salama daga cikin addu'ar sa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika Allah ina wato neman tsarinka daga gushewar ni'imarka gara a ce mutum bai taba tabawa ba da dan sauki amma a ce ya so madanawa ya so majin dadin a ce an janye wallahi ya fi kowa shiga tashin hankali shi kam dan uwa na mutumin kauye dama shi bai ara ba ballatana ya yafa to amma wancan ya yafa kuma sai aka kware to kaga dole a samu matsala Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu aljannarka ka tsayyantar da mu daga dukkan azabobinka kai mana kyakkyawan ƙarshe sai tambayoyi
alaikum salam daga cikin lokaci da zai bada ne akwai tambaya na dangane da lokacin fitar alfai da kuma lokacin shagura akwai kalandoji da application na waya da suke nuna lokacin shagura da lokacin fitar alfai da akwai irge na nasar egypt akwai kuma na muslim world league da makamantan su wanda irge na egypt da tambayar da cewa ana samun yana da tsariyar da minti a kuma sauran ana samun alfijir yana da tsariyar da minti 8 zuwa da minti 9 ba irin wannan yanayi sai yake su malami idan hankali akan wacce kalanda ce ta fi kamata mata da isi wajen fitar alfijir da kuma faruwar rana
to alal haƙiƙa ni dai a istimalin da na yi na kalandu akwai kalandar da ta fi daɗewa kalanda ta Malam Ibrahim Al-Falaki wannan ita ce kalanda da na sani tafi yin fice kafin kowace kalanda dan wannan kalandar sama da shekara 50 ake amfani da ita to zan iya cewa gaskiya shekaru 20 zuwa 25 zuwa sama da haka ma na shayin ta'amuli da wannan kalandar to wannan tana daga cikin mafi nagartan kalandodi da muke da su a yanzu kaman kalandu da na sani ana yi a Kano akwai ta majalisar malamai akwai kuma ta gwamnati to idan ka dauko ukun nan da nake fada da ta majalisar malaman jihar Kano da ta gwamnatin Kano da Ibrahimul Falaki idan ka jera su su ukun nan zaka gansu tip tip ba wacce ta zarci wata da kominti daya a wajen fitar rana faduwar rana fitowar alfijiri shigar lokutan sallah to wannan kalandar ni gaskiya na ita nafi gamsuwa da ita yanzu kaga wannan kalandar da na fada da ta majalis abinda majalisar malaman jihar Kano da ta Ibrahimul Falaki da ta gwamnatin jihar Kano a yau din nan alfijiri zai fito ko kuma ya fito alisafi na Kano 5:11 in ban manta ba 5:11 ko da minti 10 to kuma dutse -1 duk yanayin da ya kasance a Kano to dutse zaka samu -1 ne domin akwai bambanci da minti da tsakanin garin dutse da ainihin garin Kano abin da yasa na gamsu da su wannan kalandar akwai abubuwa da na auna na farko sukan rubuta husufin rana ko husufin wata sukan rubuta cewa wata zai fara husufi karfe kaza da minti kaza daidai kuma wallahi idan ka zo ka kalla karfe kaza da minti kaza shaf za ka ga ya soma kuma za su ce zai wartsake daga wannan husufi karfe kaza da minti kaza suna yi tip za ka ga cewa ainihin wata ya fito gare sannan alfijiri manzo alaihi salatu wassalam ya nuna mana alfijiri guda biyu ne akwai alfajr al-kadhib akwai as-sadiq manzo Allah ya ce shi al-kadhib din ya kwatanta shi da kaman jelar kirkeci in ka san alfijiri na farkon wanda manzo Allah kira shi kadhib zaka ga haske ne daga kasa zai tsir yau sama haka dan fadi gare shi yau haka to shi baya dadewa ɗan mintuna kadan zaka ga babu shi sai duhu to wannan duhun shi ma ɗan mintuna yake yi to daga nan kuma sai alfijiri na gaskiya to shi kuma zaka ga cewa dama da hagu yake abin nan zaka ga cewa ya dago gabaki daya dama da hagu ba wai wani dan tsire yake yi ba ya dinga dagowa har gari ya haske to inda zaka san fitar alfijiri a yau din nan in Allah ya kai mu da asuba ka je wani wuri inda babu hasken lantarki ba wani abu inda babu abin da ya kare gabas to a ce wannan kalandar ɗayan ukun nan da na zana tana a hannunka an ce karfe kaza fitowar alfijiri to insha Allah karfe kazan nan nayi za ga haske ya soma dagowa ma'ana alfijiri na gaskiya wanda shi yake hana mai azumi ci gaba da cin abinci to akan haka ni dai fatawata shine ɗaya daga cikin ukun nan kuma kamar na faɗa ittifaqin su ne ai yanzu ka je ka kwatanta su ukun nan zaka ga su daidai da daidai ina da application guda biyu na takwim a wayata to biyun nan sai naga sun yi daidai da daidai da waɗannan kalandu guda uku da na faɗa to wannan sai ya ƙara mun gamsuwa da cewa wanda suke fitar da wannan din gaskiya suna da ƙwarewa ta fuskar ilimi wayancin da na faɗa muku din nan da ta jihar Kano da ta majalisar malamai ba malami ɗaya ko biyu ko uku bane ba kwamiti ne na masana ilimin falaki su ne suke haɗuwa su tantance wannan lokutan su fitar to wannan gaskiya shine zai fi bada natsuwa a cikin rai akan haka kaga zamu ga cewa idan alfijiri a watan kalanda ɗayan uku da na faɗa zai fito tunda an gina su akan takwimin jihar Kano misali to anan dutse minti ɗaya zaka rage yanzu misali kaman a yau za a ce shan ruwa 6:37 kaga in ka cire minti ɗaya zaka sha ruwa 6:36 shine faduwar rana to in kana so ma ka tabbatar dan Allah yau ka fita inda ba komai ka kalli 6:36 nan tana zaka ga rana ta bace ma gabaki ɗaya saboda haka wannan ni gaskiya shine fatawata shine abin da nafi gamsuwa da shi Allah shine yasa abin da yake daidai
wannan yake cewa malaka ce idan mutum ya zo masallaci da wuri ya zauna yana jira girman mala'iku za su yi masa addu'a sannan ana rubuta masa ladan yana yin sallah. To mala'ikan mutum kuma ya zo yana surutu a tsakanin kiran sallah da ikama, shin ya rasa wannan ladan ko ko zai samu? Sannan mala'ikan ya hankali a kan masu yin surutu a masallaci, wasu ma har da shewa da tabawa, kuma abin takaicin ma mafi yawancinsu maduban al'umma ne wanda suke yin irin waɗannan. Allah ya sa ka haifai.
To, shi hadithin da yake cewa duk mutumin da ya yi sallah ya zauna yana jiran wata sallar, ya yi az-zuhur ya zauna yana jiran al'asar, ya yi magariba ya zauna yana jiran magariba, isha'i afwan yana jiran isha'i. To wannan tsakanin manzo Allah yake cewa za a dunga rubuta masa ladan sallah yake, sallah yake ma kanat salatu tahbisuhu, muddin dai jiran sallar ta biyu shi ya zaunar da shi. To kun ga anan a zahirin hadithin ba a yi taksisi ga mutumin da aka ce yayi shiru ko yana surutu ba, illa iyaka ba daidai bane masallaci ya zama wuri na ambata maganganu da basu dace ba. Wannan bai nuna cewa ya haramta a yi magana ta wani abu na raha da zai ba rai wani hutu ba. Ya zo a wani asar manzo alaihi salatu wasalam idan ya kammala azkar dinsa a sallar asuba yakan tambayi sahabbai cewa akwai wanda zai ba mu labarin wani abu da yake iya tunawa na lokacin jahiliya, ma'ana wani abu na ban mamaki. Wasu daga cikin sahabbai za su iya tunawa su ya ma'aikin Allah lokacin jahiliya an yi kaza an yi kaza. Kaga anan ba wai wani abu aka yi na kakaci ko maganganu marasa kyau ba, ana tuno lokacin jahiliyan domin gode ma ni'imar Allah da ya musu ta musulunci a halin yanzu. Har ma wata rana manzon Allah yake tambayar sahabbai cewa akwai wani wanda ya mafarki, ko in akwai mai mafarki ya faɗa manzon Allah ya fassara masa, in babu in akwai wanda zai ba da labari wani abu da ya faru a can baya ya faɗa, to sai ba a samu ɗayan biyun ba. Sai manzo Allah ce to ni bari in faɗa muku mafarkin da nayi. Na san kun karanta shi dogon hadisi a cikin Bukhari wanda manzo Allah ga waɗansu mutane da ake musu nauyin azabobi daban-daban saboda laifukansu. Almuhim dai cewa ba a hana mutum yayi wata magana a cikin masallaci ba, amma ya zama ko dai ta ilimi ce ko ta wani abu wanda yake na sanin ya kamata, ba wai ainihin a dunga daga sauti ana kakaci har ma a ji cewa kaman ba a cikin masallaci yake ba. Masallaci ana girma shi ana mutunta shi. Sayyidina Umar akwai lokacin da ya ji waɗansu mutane sun daga sauti a masallacin Madina, sai ya ce maza aje a zo da su. Ya ce daga ina kuke? Suka ce daga Yemen. Sai ya ce to barkanku, wallahi da daga nan kuke kun san dokokin da Allah ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la tarfu aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl. Ba a so ka dinga daga sauti a masallacin manzo alaihi salatu wassalam. Yana raye kada ka daga masa sauti, bayan ko masa ga Allah ma kada kai wannan. To saboda haka yace da kun ji a jikinku da na zane ku. To sai malamai suka ce to wannan wato ihtirami da za a yi masallaci ko ba masallacin Madina ba, ba a so a dinga daga sauti kaman a kasuwa ake, kaman a tasha ake, wannan ba daidai bane ba. Wannan bai hana a tattauna abubuwa da za a yi raha a yi murmushi da sauransu ba, wannan ba a hana ba, wallahu a'lam.
Wannan yake cewa malam da fatan kawo lafiya, malam na kasance mutum mai matsananciyar sha'awa ko malam ne ban shirya ba aure ba saboda ban bi shekara 23 ba, wani malami ya taɓa ba da shawarar yawaita azumi kuma ina yi, amma malam ko ina azumin ma sha'awa da damar na malam domin gujewa halaka bayan azumin ya halatta da shawarar magani, kuma malam ina buƙatar shawarar ka domin wallahi ba na son shiga wata kwata-kwata.
Allah ne sa ta wani daga wuta, ai ba wanda yake son shigarta. Ina maka addu'a Allah ne santa ka daga wuta, Allah ne santa mu daga wuta ga baki da. Wato ƴan uwa, kamar yadda kuka sani, Allah ya bambanta shaksiyat na mutane, personality na mutane Allah ya bambanta, yadda fuskoki suke daban-daban, to haka kuma duk wani abin da Allah ya gina jikin dan adam yake da bambanci. Ai kun ga shi yasa musulunci ya ba da namiji dama ya aure mace hudu in lokacin da ake samun bayi ne ma yayi kwarakwarai, saboda yadda ka san yanzu idan da za a kawo abinci, wani idan ya ci malmala ɗaya ta ishe shi, wani sai ya ci malmala biyu, wani sai ya ci uku, kai wani ma sai ya ci hudu, kuma duk ɗan adam ne. Shi wannan wanda zai ci malmala ɗaya ta ishe shi, in ka ce sai ya ci biyu ka takura masa, shi kuma wancan wanda sai hudu za ta ishe shi, in ka ce daga biyu a tsaya, to sai dai haka dai kawai dai a yi haƙuri dai, amma ba haka ya so ba. To ita sha'awa Allah ya yi ta daban-daban a jikin ɗan adam, wani tsaka-tsakiya, wani ƙasa sosai, wani ƙololuwa. Shi yasa malikitoci suke cewa idan Allah ya yi sha'awarka tsaka-tsakiya ko ta ƙasa, to kada ka ce sai ka sha wani abin da zai dinga ƙarata, domin kamar a ce malmala ɗaya ta ishe ka, ka ce sai ka ci malmala biyu, za ka samu matsala. To duk mutumin da zai wuce gejin sha'awarsa ta sai ya sha wasu tablet, to idan rayuwa ta tsawaita sai ka gano kuranka, za ka iya samun matsala ta mafi tsara, sakamakon ka wuce gejin da ainihin aka ɗora ka. Shi kuma wanda abin ya zama masa ƙololuwa, to dama abin da zai sa ya samu sauki shi ne ya aure. Kun ga manzo alaihi salatu wassalam da ya ce ya ku taron matasa wanda yake da ikon ɗaukan nauyin aure, ɗawainiyar aure, to lallai ya je ya yi aure. Wanda ba zai iya ba, to ya yi azumi, ya ci gaba da yin azumi, wanda ma'ana wanda ba shi da kuɗin aure, ko in ma an yi masa auren to turin je kaka mutu aka yi masa, ma'ana wanda ba shi da sana'a in kai masa aure ka masa turin je kaka mutu. Yawwa, a koya masa sana'a sannan sai a yi masa auren, to sai ya zama bai da sana'a kuma ma ba zai iya auren ba, kuma ga sha'awa, to sai manzo alaihi salam yake cewa to ya ci gaba da yin azumi, fa alaihi bisaw. Anan malaman suka ce ba fa wai azumi ne tunda alhamis ba, azumi za ka yi ta yi, azumi za ka yi ta yi. Yawwa, to wannan shi ne abin da zai dandake sha'awar taka. Wallahi akwai wanda ya ce shi in yi azumi litinin da alhamis ma kadai sai abin ma ya karu shi. To magana ce ta kai ta yin azumi, kai ta yin azumi. Amma abin da zan baka shawara, don Allah ka je a koya ma ko sana'ar hannu. Ai abin da akwai, to sai a dan rugungunta a yi ma a wuri. Kuma kada ka ce wai sai ta cika sharuɗa, kai ma kila baka cika sharuɗan ba, a samu wadda za a rufa wa juna asiri kai da ita. To wallahi wannan shine tsira. Shi yasa manzo Allah da ya ambaci aure sai ce fa innahu aghaddu lil basar wa afdhu lil farj, shi yin aure shine abin da yafi sa duntsar da ido da kuma kare ainihin abin nan dan adam. Kun ga akwai wani wancan mutum wanda ya sadu da matarsa a cikin azumi, yazo yake cewa halaktu halaktu. Kun ga manzo Allah ya tambaye shi me halakar da kai, sai yake cewa ya taki matarsa da rana a cikin azumi. To manzo Allah da ya zana masa kafara yake cewa za ka iya yan ta wuyaye, yace ya ma'aikin Allah bana da wani wuya sai nawa. Yace to za ka iya azumi 60, yace to akwai abin da ya saka ni a wannan halin ma in ba azumin ba. Malamai suka ce yana da wata cuta sunanta ashabak. Shi ashabak shi ne matsananciyar sha'awa, in ta taso wa mutum sai ji al'aura sama kamar za ta tsage. To wani idan bai abin nan sadu da mace ba, to komai na iya faruwa tare da shi. To har dai ainihin aka ce to kana da abin da za ka ciyar da miskine 60, ya ce ba shi da komai. Kun dai san wannan hadisi ba sai na abin nan ba. Almuhim, duk wanda ya samu kansa akan wannan, in dai yana son tsira, to to kaje ka koyi sana'a ko dai a koya maka kanikanci ko a koya maka kira ko a koya kaje wajen wani kafinta ya koya maka ka samu dai wata sana'a wanda zaka rike kanka sannan yan uwa su yi karo karo ai maka aure yawa wannan gaskiya shine tsira amma kuma abinda ka faɗa in akwai wani magani da zai iya rage sha'awar kuma ba shi da baya da kura ma'ana ba zai cutar da kai ba to ba laifi kai amfani da shi in ya zamo amma in har za ka rika shan sa zai cutar da kai to wannan kada kai amfani da shi kada kai amfani da shi muna maka addu'a Allah ya buɗa maka daga falalarsa ya hore maka abinda za ka yi aure kuma ka rike matar wannan gaskiya shine abin da yafi tsira Allah ya datar da mu wa sallallahu wa sallim wa barik wa ni'am wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.